吧唧，没养狗呀。wani sabon babi na demokradiya ya kankama a Najeriya bayan da aka kaddamar da sabuwar majalisar dokoki ta 10 a matakan tarayya da jihohi. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu dai a iya cewa sabuwar gwamnatin da babban zaben Najeriya na shekara ta 2023 ya kafa ta kankama. Bayan da a ranar Talatan nan aka kaddamar da sabuwar majalisar dokoki a matakin tarayya da kuma jihohi har ma da zaben shugabannin su. To sai dai babban abin da ya fi jan hankali da kuma tada kura shine zaben shugabannin majalisun dokoki na tarayya. Wanda gabanin wannan lokaci jam'iyyar APC mai mulki da kuma take da rinjaye a majalisun ta fito karara ta ayyana waɗanda take so su shugabanci majalisun. Duk da yake dai an kai ruwa rana to amma tsarin jam'iyyar ta APC ne ya tabbata. Domin kuwa mutanen da ta tsara ne suka kasance shugabannin majalisun. Wato Godswill Akpabio daga jihar Akwa Ibom a matsayin shugaban majalisar dattawa tare da Sanata Barau Jibrin daga jihar Kano a matsayin mataimakinsa. A majalisar wakilai kuma an zaɓi Tajuddin Abbas daga jihar Kaduna a matsayin kakakin majalisar tare da Benjamin Kalu a zaman mataimakinsa. Sanata Muhammad Ali Ndume na daga cikin 'yan majalisar dattawa da ke goyon bayan matakin jam'iyyar ta APC.
Ni yadda nake duba wato Allah ne ya yi komi. Don ni a zamana ɗan Najeriya daga arewa wanda na yi jagorci cewa a zaɓi ɗan kudu don a samu adalci, don a samu cewa bisa kundin mulkin ƙasa cewa ba ɓangaren ƙasar nan da za su ga kaman an yi musu danniya ko kuma an nuna musu rashin adalci. To alhamdulillah yau Allah ya taimaka mana, ya taimaka ma ƙasar nan, ya taimaka wa gaskiya, ya tabbatar da gaskiya. Kuma Allah ya sa shi wanda muka bashi amana ya jagorce mu a zaman shugaban 'yan majalisar dattawa ya zamanto mutum ne wanda zai kuma fidda mu a kunya.
To sai dai a ra'ayin ɗan majalisar dattawa Suleiman Kawu Sumaila, wannan lamari ya saba wa tsarin demokuraɗiyya.
Bidiyar da ya zo da ita shi ne mun ga jam'iyya mai mulki ta ce ta yi zonin, bayan ta yi zonin har ta rubuto sunan mutane. Wannan shi ne farkon abin da muka fara gani a wannan demokuraɗiyyar. To irinmu wanda jinin wannan majalisar yake jikinmu ba za mu taɓa barin wannan abin ya yiwu ba, dole sai mun ce a'a, don kada tarihi ya zo a ci gaba da irin wannan al'amarin. Idan za a yi irin wannan magana kowanne ya je ya yi a ɓangarensa, amma ba ɓangaren zartaswa su shigo cikin ɓangaren majalisa ba. Wannan ne ya nuna cewa mun sake dawowa farkon mulki irin na danniya na soja. Idan da demokradiyya to muna da ɓangarori guda uku, da na zartaswa, da na majalisa, da na shari'a. Abin kowanne gashin kansa yake ci.
Ko baya ga 'yan majalisar ma wasu masu fashin baki kamar kakakin kungiyar dattawan Arewa Hakim Baba Ahmed suna ganin cewa da sake.
Wannan mataki da gwamnatin mutum ta ɗauka na cewa ita za ta ƙaƙaba ma 'yan majalisa shugabanninsu ba daidai ba ne. Na ɗaya dai majalisa tana da 'yancin kanta wanda yake ya kam an nesanta ta da ɓangaren zantarwa. Na biyu kuma waɗannan bayan Allah da ake so a samu a ƙaƙaba musu shugabanni, wakilanmu ne mu muka zaɓe su. Kuma daga lokacin da muka zaɓe su muka turo su Abuja da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai, amana muka ba su. Sun san duk irin siyasa, duk murɗe-murɗen siyasar Najeriya. Sun san adalci, sun san a rarraba abubuwa kowa ya samu, sun san komi game da abin da ya kamata a yi. To daga wannan lokacin ne sai dai mu ce musu ku ji tsoron Allah, ku yi abin da ya kamata.
To a daidai lokacin da ayyukan sabuwar gwamnati ke daɗa kankama, a ɓangare ɗaya kuma 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana fata kan sababbin shugabanni, musamman a yayin da ake ta ƙorafi kan mawuyacin halin da 'yan ƙasar suke ciki. Abdullahi Adamu Kandido, tsohon shugaban ƙaramar hukumar babban birnin tarayya Abuja, ya kawo mana ziyara a nan Washington DC, inda kuma muka zanta da shi dangane da yanayin shugabanci a Najeriya idan aka kwatanta da ƙasashen da suka ci gaba.
Ni abin da na sani shine ba za a iya cewa ba mu da komai da za a iya kasancewa, za mu iya kasancewa kamar Amurka ko kuma ƙasashe da suka ci gaba ba. Tsarinmu kawai shine shugabanci. in Allah ya bada ikon dama aka samu shugabanci kuma al'umma aka cusa musu son ƙasa da tsoron Allah musamman ga shugabanni ko ba gaskiya ba ina kyautu da tsammanin cewa ba da jimawa ba kasar za mu samu da ake yanda muke tunaninta abinda nake kallo kawai shine ana da shugabanci amma kuma fi sabilillahi tsoro irin ta rike amana da dama yawanci shine ba mu da su ko ba gaskiya ba idan Allah ya baka shugabanci kai rike amana ina kitu tsamanin ƴan uwa wanda kake shugabanta wato mabiya kenan in so ga cewa shugaba nagari ne kuma yana kamanta gaskiya ina kyautata tsamanin cewa ba da jima ba za ka ga cewa su ma sun yi koyi so a tunani na fa a tunani na kenan ban ce ko wani abu ba amma ina tunanin cewa idan har aka samu shugabanci nagari fi sabilillahi to ƙasa za ta gyaru
amma kana ganin matsalan ta ta'allaka ne kace kam akan shugabanci saboda wasu manazarta na ganin cewa ba wai shugabancin kadai ba shugabannin ai daga cikin jama'a suka fito sa'annan shugabannin kalilan ne daga cikin al'umma sa'annan idan kai la'akari da irin yadda kake son kasar ka ta zama irin wannan mabiya wato talakawa sun fi karfi akan shugabanni saboda baka ganin matsalar ta fi karkata akan al'umma a maimakon shugabanci kadai
wato Murtala wannan zancen ka haka yake a kullun in ka samu dama an ka ce shugabanci tana da matsala to dole kuma zaka ce wa'anda suke wato ainihin followers kenan
tunda kaga su ne za su bi doka su ne za su yi kaza su ne za su yi kaza amma zaka ga a wuraren kasashen mu na nahiyar Afrika
da dama
su ne suka fi saurin kare waɗannan dokoki
shine matsalar mu wato idan muka ga laifin shugabanci ko shugabanni to su kansu al'umma su ma suna da tasu ba don komai ba saboda shi shugaba ai kai ka zabe shi kuma ko lokacin da mu kanmu muke kan shugabanci abinda muke ga mutane kenan ku fa kuka zabe mu ku zamanto mu ne bayin ku ba mu zamanto mu ne iyayen gijin ku ba to idan al'umma suka gane cewa mu muka zabe ka mu muke da ikon mu zabe ka muna da ikon kuma mu nuna maka abinda ya kamata kai da abinda kar kai to idan har al'umma suka san da wannan to ina kyautata tsammanin cewa shi shugaban ma zai taka tsantsan da mu ya san duk abinda yake yi ana kallon sa kai ko barci yake ya san cewa ana nan ana sa kunnuwan irin barci yake yi ko ba gaskiya ba saboda haka a tunanina yanzu ne shine al'umman kasar mu Najeriya idan Allah ya taimaka Allah ya kawo mu gaba mai sauki yanzu nan na shugabanci sabuwa to tun a yanzu ne ana da gononi sabbi ana da ƙyan majalisa sabbi ana da wane ne sabbi duk baki ɗaya kowa sabo ne to a canza yanayin rayuwa mu canza yadda muke kallon shugabannin mu in ka bani aiki kai ne ogana ba ni bane kuma zan zama to oganka in ban yi daidai ba ka dauki matakin lokaci na zuwa ka sauke ni in aka yi haka aka tsara cewa in ta dace duk wanda bai daidai ba lokaci ta kawo a kawar da shi to ina kyautata tsammanin shi shugaban ma da kansa zai natsu kuma zai abin da ya dace
kamar yadda ka faɗa gashi yanzu an rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya watakila ina ne kai a tunaninka tunda ka kasance a cikin tsarin aikin gwamnatin nan sa'annan bangaren siyasar ma ba a cewa dai an yi ta kai inda nayi amma dai ba za a rasa dan hannu a ciki ba ina kake ganin ya kamata a ce sababbin shugabanni a Najeriya sun maida hankali idan aka yi la'akari da yanayin da kasar take ciki
ina jin dole ma yan Najeriya su yi wa Allah godiya ba don komai ba saboda yadda kake tunani ba haka ta kasance ba shi wannan bawan Allah da nake da aka bashi wannan shugabanci yanzu nan to mu taimaka masa da addu'a muna kallon yadda abubuwa ta fara yanzu nan ina kyautata tsammanin cewa wannan bawan Allah kamar yadda ake nuna mana yayi shugabanci a kasar sa na Lagos kuma an ga yadda ya bar tarihi na abubuwan da suka kasance suna tafiya tirniya to ina kyautata tsammanin cewa wannan bawan Allah idan aka samu dama aka natsu aka mashi fatan alheri aka taimaka masa da addu'a duk matsalolin da muke da su na farko kamar irin maganan tsaro maganan harkan kasuwancin nan da kowa yana ji a jikin sa nan da sauransu wannan bawan Allah muna kyautata muna mashi kyakkyawan tsammani muna mashi kyakkyawan tunani cewa zai Allah zai bashi dama ne warware mana matsalolin da muke fama da su abinda muke bukata kawai shine mu samu zaman cikin zuciyar mu cewa wannan din nan ba za mu zamanto muna mashi mummunan kazafi bane ko kuma muna mashi mummunan tunani a'a in muka mashi kyakkyawan addu'a kuma muna mashi kyakkyawan zato to insha Allah Allah zai bashi dama ya warware matsalolin da muke fama da su musamman bangaren harkan tsaro
Masu saurare, a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.